وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. باللسان يفقه قولي. باي هكا ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinduna da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta a bauta masa muna masa godiya yau ma Allah madaukakin sarki ya arzuta mu a wannan lokaci za mu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan malamin hadisi cikin manyan malaman hadisi na duniya a yau Ashekul Allama Abu Ishaq Al-Huwaini mutumin kasar Misra muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama gudunmuwar da ya bayar wa wannan addini Allah madaukakin sarki ya sanya masa a cikin mizanin ayyukan lada Allah madaukaki albarkaci bayansa Allah albarkaci zuriyarsa Allah albarkaci zuriyarsa Allah ya haƙurtar da iyalansa da sauran al'ummar musulmai akan wannan babban malami dai ne daga cikin manyan bayin Allah wato bin Allah subhanahu wataala da kyawawan dabi'u da kyawawan halaye da sadaukar da rayuwa saboda karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya gafarta masa kuma Allah ya mana kyawawan karshe zamu ci gaba da tafsirin da muke gabatarwa a cikin wannan sura mai albarka suratul isra'i ko suratu bani isra'ila sura ta 17 a cikin jerin surorin alqur'ani muna tafsirin ayoyin nan a ayata 23 da ta 24 fadin Allah madaukakin sarki wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya na
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
A karatun da ya gabata jiya mun yi fassarar kalmomin da suke cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a bauta masa shi kadai kuma sai ya ce a kyautata wa iyaye iyakar kyautatawa har ma ya ce idan da girma zai kama wani daga cikinsu ko kuma dukansu kai kuma kana tare da su Allah ya ce duk abin da za su aikata karka ce uffa duk wata mummunar magana ko mun kankantanta karka fada kada kai musu tsawa maimakon haka in za ka yi musu magana ka masa magana wadda take kunshe da karramawa da girmamawa Allah madaukakin sarki ya ce ka sassauto da fukafukan tausayi ga waɗannan iyaye kuma kai musu addu'a bayan ka aikata a aikace ka nuna musu tausayi ka kyautata musu to kuma kai musu addu'a min abin da za ka yi musu shi kadai ba zai isar ba dole sai ka hada da roƙon Allah madaukakin sarki ya musu rahama kamar yadda suka rene ka kai ma kana karami wannan shine a dunkule sakon da ayoyin suka kunsa mun faɗi cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi ihsani da ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye a kyautata musu wannan kyautatawa da Allah madaukaki ya faɗa ya batta a dunkule wannan kyautatawa Allah madaukakin sarki ya batta a dunkule ba tare da iyakance ta ba saboda ita kyautatawa ta danganta da yanayin da mutum ya samu kansa a ciki da kuma irin halin da yake da shi da irin zamanin da yake ciki da kuma al'adar waje. A wani wurin idan kai wani abu ana ganin girmamawa ne, amma a wani wurin in kai ba girmamawa bane shin mutunci cin fuska ne. To dole ne ya zama da cewa mutum ya kula da irin wurin da yake rayuwa da kuma halin da yake da shi. Shi abinda wani yayi aka ce ya kyautata, wani in yayi sai a ce bai kyautata ba, saboda yanayin kowa da halin da kowa Allah madaukake ba shi. Da za a je a samu a watan Ramadanan nan wani za ka je ka samu cewa idan an yi buɗe baki abinda yake kawo mahaifiyarsa ɗan dabino ne kwaya uku da lemo guda ɗaya da ɗan kunu, in an yi sa'a samu kosai da shi take buɗe baki. Amma kuma la'alla in aka duba yanayinsa da halin da yake ciki sai a ce ya kyautata, saboda abin da yake da shi kenan zai iya yi. Wanda wani in ya bada shinkafa da biya da Allah har da yankan nama ɗaya, in aka gani shi a ce bai kyautata ba, saboda shi halin da yake ciki da wadatar da yake ciki ta fi ƙarfin wannan. Da haka shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya bar maganar insani a bace, kowa ya yi abin da ya ga cewa zai iya yi gwargwadon abin da Allah madaukake ya ba shi. Da haka kyautata wannan ta kunshi dukkan abin da kake iyawa wanda za ka yi, in dai sunansa kyautatawa to ya shiga cikin wannan faɗin Allah madaukakin sarki wa bil walidaini ihsana. Maganar al'ada yanzu misali, yanzu al'adar Larabawa kamar da Saudi Arabia da na gani, idan babanka yi fushi daga cikin hikimar da abinda za ka yi nuna girmamawa ga babanka lokacin da ka ɓata masa rai ko wani ma ya ɓata masa rai, in kana so ya huce shine ka zo kana jan gemunsa haka, duk inda ya fushi in ka same shi kana jan gemunsa to zai sauka, sai ga yana sauka. Yanzu ka ga mu nan babanka ya fushi ka kai hannu ka ce za ka gawa masa gemu, ai ina ga sai dai masa maka baki ko. To kaga al'ada tana tasiri a cikin irin waɗannan abubuwan. Shi yasa Allah madaukakin sarki sai ce wa bil walidaini ihsanan, duk abin da yake kyautatawa ne a wajen ku. Yanzu mu kaga a wajen mu in da tijo yayi fushi shine ka rika cewa baba kai hakuri, kana baya baya haka ma kana yi hakuri, kana hakuri kana baya baya, haka an kai sa har sai sauka. To amma su idan haka din taba gemun nasa shine yake sa ya huce, kuma sai kai laifi ko baka zo ka taba gemun ba to baka kyautata ba, kaga kai kuma an a kasar mu ne nan in kai ka kyautata a baka kyautata ba, ta ce kaga wani rashin kunya bayan ya bata masa da kuma ya zo na jage musa. Saboda mu al'adar mu ba a jage mu uba, ba a taba gemun uba, ba a ganin sa ba zan girmamawa ne. To haka Allah madaukakin suke dunkule maganar yace wa bil walidaini ihsana, asali wa ahsinu bil walidaini ko wa ahsinu lil walidi da ana fada. To amma an yi takadimi da ta'khir wa bil walidaini ihsana, sai aka gabatar da al walidainin kafin aka kawo ihsan din, suka ce wannan takadimin kansa yana nuna mubalaga ne, kaiwa kokura wajen kyautata wanda ake bukata kai. Ai ya ishe mutum da Allah madaukakin sarki ya yi magana akan haƙƙinsa ne, daga haƙƙinsa sai ya magana akan kyautata wa iyaye da zai, saboda iyaye Allah madaukakin sarki shi ya samar da kashi halice ka, kuma sai ya samar da kai ta hanyar iyaye, suka zama su ne sababin samuwarka a cikin wannan duniya. Wannan ya nuna bayan haƙƙin Allah madaukakin sarki na bauta shi kaɗai ya cancanta bauta masa, to haƙƙin iyaye yana biyo bayansa wajen kyautatawa, su ba za a bautata musu ba, nan ba a bauta wa kowa sai Allah madaukakin sarki. Waɗannan ayoyi suna da mas'aloli da yawa da malamai suka tattauna, la'alla za mu taɓa wasu daga cikin mas'alolin da na ga malamai sun ambata, duk da ba zai yi a ce duka mun kawo mas'alolin da malamai suka ambata ga kashi waɗannan ayoyin ba. Abu na farko a faɗin Allah madaukakin sarki imma yablughanna inda kalkiba, makaranta sun sha bamban wajen karanta yablughanna, kamar yadda Allah ramma ya karanta in ma yablughanna indaka al-kibar shine abin da jumhurun makaranta suka karanta amma al-imamu hamza da al-imamu al-kisai da khalaful ashir suna karantawa in ma yablughanni indaka al-kibar in ma yablughanni su guda biyu kenan idan an ce in ma yablughanna indaka al-kibar kaga yablughanna fi'ili ne mudari'i sai ya hada nunu tawkid thaqila saboda haka aka gina shi akan fataha yablugha fi'lu fi'lu mudari'un mabniun 'ala al-fath li'ittisalihi bi nunu tawkid thaqila yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma shi ne fa'ili al-kibar maf'ulun bihi ne inda kuma jar majrur muta'alliqun bi yablugha to amma in kace ma yablughanni sai zama wannan fi'ili ne da aka sa masa alifu tafniya sai zama yana daga cikin al-af'alul khamsa allati raf'uha bi thabatin bi thubutin nun wanda ana musu raf'a ne da tabbatar da nunin yablughanni shi yasa suka ce asalin nunin din da take alamar raf'a ce an shafe ta saboda zuwan nunin tawkidi thaqila saboda tawalin nunaini ga nunin guda biyu a jere wannan sakina wannan sakina wannan kuma mai kasra ba zai yi husu tafi tare ba da haka sai aka shafe daya aka bar nunin tawkidi thaqila wannan ne mas'ala ce ta malaman malaman nahwu Allah madaukakin sarki ya ce fala taqullahu uff kalmar uff malamai sun sha bamban su ma wajen karanta ta al-imamu nafi' da abu ja'far malaman madina kenan da kuma hafsu riwayar hafsu an asim sune suke karantawa yanda Allah ramma ya karanta fala taqullahu uff ولا تنهرهما الامام ابن كثير ده ابن عامر الشامي ده يعقوب الحضرمي سنا كرنتوا فلا تقل لهما اوفا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ايان ده كما سوران مكرنتا ان كيري ودنن سيكي كرنتوا فلا تقل لهما اوفي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يرا وهي غدا اوكو ني تبتتو daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma malaman lugha suka ce amma a yaran la'arci wannan lafazi na uff ana karanta shi da fiskoki ya kai goma akan ce uffin a ce uffi kuma a ce uffa a ce uffan akan ce uffu a ce uffun daga wannan fiska shi ne yanan gabara wasu suna cewa uffi da yawun to haka suka ce in ka kirga fiskokin dai a lugha sun kai fiskoki goma da larabawa suke kadan wannan kalmar da ita abin da ke nuna wannan kalmar wato sananniyar kalma ce a wajen larabawa mas'ala ta biyu Allah madaukakin sarki ya hada haƙƙin sa na bauta da kuma haƙƙin iyaye na kyautatawa a cikin wannan ayar kamar yadda muka faɗa a karatun jiya suka ce wannan yana nuna haƙƙin iyaye bayan haƙƙin Allah madaukakin sarki muqaddamun ala kulli huquqi duk wani haƙƙi yana bayan haƙƙin iyaye in ka cire haƙƙin Allah madaukakin sarki na bauta to babu wasu mutane da suke da haƙƙi akan ka ko ba wanda yake da haƙƙi akan kaman mahaifinka ko kuma mahaifiyarka a dukkule mas'ala ta uku uffin da muka ce shahararriyar kalma ne a wajen larabawa ma'anarta da muka zo fassarawa muka ce karkace da su uffan da yake ni ban ga wata kalma da zan fassara da ita wanda ta wuce haka ba dinda su ma Hausawa suna amfani da ita yace karka ce uff ma'ana karka ce komai duk gangantan magana karka fada wani yazo yana maka fada yana sama da kai ne kana kokarin kai magana sai wani ya ce karka ce uff ma'ana karka ce komai kai shu duk abin da ka san mara kyau ne karka fada to kalmar uff suka ce asalin kalmar tana nuna wasakhul uzuni ana fadan uff ana nufin dattin kunne wasu suka ce ana nufin dattin farce wasu suka ce ana nufin ashewul haqiq dan kankanin abu shi ake cewa uffin wasu suka ce asalin dai uffin ko ma meye asalin maganar me ake nufi da ita asali amma ta koma dai a wajen larabawa tana nufin adna maratibil qawl sayyi mafi kankantan duk wata mummunar magana mafi kankanta a cikin dukkan magana mara dadi ita ce a ce uff to Allah madaukakin sarki ya ce karka ce da su ko da uffin mafi kankantan mummunar magana kenan da mutum zai faɗa uffin to ko ita an ce karka faɗa abin da ke nuna an hana ka ne ko wato wata kowace irin kalma da zaka bata ran iyaye kai musu shi yasa wasu malamai suka ce uffin ma'anarsa al-kalamur radi al-khafi suka ce maganar da ba mai dadi ba kuma boyayya wato kamar dai kunkuni ko kunkuni karka wai iyaye ka Allah madaukakin sarki ya hana ka kunkuni ai kaga kunkuni shine kamar wata kalma ta cike ka san me kake nufi da karka an yi maka fada sai ka zo kana mamu a ce me kace da cewa ni ban ce komai ba ko wani lokacin ba ce wa iyaye ba idan mutum kana tsoron sa ma in ya cuce ka sai ka koma gefe kana ai kawai Allah ya sake so yace a ce me kace sai ya ce ni ban ce komai ba kuma ya dan yi Allah ya saka saka sa to kaga wani kunkuni kenan ko mana dukkan abin da yake kalma ce koda ta kasa kasa ne wanda za ka yi motsa baki iyayensu ta cewa wani abu ka faɗa wanda ba mai daɗi ba to ko irin wannan Allah madaukake ce karkai wannan yake nuna mana cewa al'ummar mu tana cikin hadari mai yawa gaske dan mun duba karantawa alqur'ani za mu ga cewa ga yau da yawa daga cikin mu wallahi ba haka muke mu'amala da iyayenmu ba ba haka muke mu'amala da iyayenmu ba kuma mafi girman hanyar da za ka shiga aljanna ita ce hanyar iyaye kaucewa daga biyayya gare su da kyautatawa wallahi kaucewa ne a hanyar aljanna kaucewa ce hanyar aljanna hadisi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace iyayenka su ne zababbiyar kofar aljannarka haka manzo Allah yace alwalidu awsatu abwab aljanna babanka shine zababbiyar kofar ka ta aljanna Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda wata ran wani mutum ya zo wajen sa yace na shiga cikin damuwa yace saboda mahaifina ya umarce ni in sake matata ni kuma ina son kayata bata mun lefin komai ba ina son ta kuma yace ni sake ta dan Allah ka bani shawari ya zan yi Abdullahi dan Mas'udin yace to ni dai ba zan baka umarni ka saba mahaifinka ba ba kuma zan baka umarni ka sake matarka ba ba kwaliya ba zan baka umarni ka saba mahaifinka ba kuma ba zan baka umarni ka sake matarka ba amma in kana so in gaya maka abin da naji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan gaya maka yace gaya mu abin da kake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa alwalidu awsat ababbiyar kofar ka ta shiga aljanna idan ka so ka kiyaye kofar ka ta aljanna in ka so ka watsar da ita ya rage naka haka Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yanzu kaga ai kamar ka ce Abdullahi dan Mas'ud yana karkata zuwa ga me ya baban sa to kaga saboda girman iyaye Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sune ko ko zababbiyar kofar ka shiga aljanna saboda haka ake cewa duk wata magana da zaka yi wanda za ta bata musu rai ka kiyaye karka aikata su karka yadda kai mas'ala ta hudu tunda Allah madaukakin sarki yace fala taqul lahum uff karka ce da su uff karka bar kowace irin magana ne wannan yana nuna duk wani cutarwa karka yi musu domin mafi kankantar cutarwa ne shine ka faɗi wata magana mara daɗi wa mutum ai shine mafi kankantar cutarwa to wannan ma Allah madaukaki ya hana ka ina kuma za a baka dama har ka faɗi mummunan magana ko ka zage su ko ka aibata su ballantana su baka umarni ka gine kaga duk wata kofa da zaka saba wa iyayenka Allah madaukaki tarkiya ya toshe ta abinda ya zama wajibi akan ka shine biyayya wa iyayenka 100% matukar abin da suka umarce ka ba saban Allah ba mas'ala ta biyar Allah madaukakin sarki ce wala tarhukuma kada kai musu zawa wasu malamai suka ce annahru anan ana nufin duk abin da ya shafi wani aiki mara kyau domin Allah madaukakin sarki ya hana magana mara kyau wala taqullahuma uff wala tarhukuma to tunda mafi kankantar magana shine uff an ce karkai to ɗaya ɓangaren kuma ai daga magana sai aiki ne ko to wala tarhukuma duk wani aiki ma wanda yake mai cutarwa ne Allah madaukake ce karka yi shi karka faɗi mummunar magana karka aikata mummunan aiki wa iyayenka duk Allah madaukake hana ka mas'ala ta shida Allah madaukakin sarki ya ce kullu ma qawlan karima da ya hana ka mummunar magana da mummunan aiki sai ya ce ka canza da magana wanda take ta karamci ta girmamawa kulluhuma qaulan karima wannan alqaulul karim ana nufin cewa duk wata magana mai laushi da ka iya samu duk maganar da ka san cewa mai laushi ce wanda za ta faranta musu rai iya kokarinka da ka samu to ita za ka amfani ita alqaulul karim kenan maganar da ka san cewa ita ce karshe da ka iya wajen taushin zuciya da taushin harshe da girmamawa da ladabi to iya karshen kokarinka to irin wannan ake bukatar ka kai shine ma'anar wa kullu ma qaulul karima shi yasa ibnu musayyib yake cewa ka qaulul abdul mudhnib li sayyid al fadl yace abinda ake so kai magana da iyayenka kamar maganar da bawa da yayi laifi yake yi a gaban mai gidansa mai gidan nasa kuma mai tsanani irin yaya bawa zai bawa ne kuma yayi laifi kuma a gaban shugabansa shugaban kuma mutum ne mai tsanani dan Allah in zai yi magana wace irin magana zai yi to irin wannan maganar sai Ibn Musayyib yace haka ake nufi ka rinka yin magana wa iyayenka magana mai taushi mai girmamawa mai sanyayawa mai ladabi Mujahid yace la tusammihima wala tukannihima kada ka faɗi sunansu yana daga cikin girmamawa magana mai kyau kar ka rinka kira sunansu da sai wani cewa ga sunan babansa kawai yake kira karan gazau ya kira sunan mahaifiyarsa karan gazau to a Mujahid yake cewa saboda in dai girmama sun zaka yi to kar ka kira sunansu kai an kunya su ma kar ka faɗa idan mutanen gari suna faɗan baban wane to kai ba baban wane da zaka ce ba sai dai ka ce baba mama yace ka ce ya abata ya umma haka zaka ce haka Abdullahi dan Umar yake yi idan yaje kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi ziyara da yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kwance ga Abubakar ga kuma Umar radiyallahu anhu idan yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah sai ya kara gaba sai ya tsaya sai ya ce sayyidina Abubakar sai ya ce assalamu alayka ya Abubakar as-Siddiq sai ya kara gaba sai ya tunga barin babansa sai ya ce assalamu alayka ya abata yace amincin Allah ya gare ka babana to haka ake fara girmama wa kenan kada ka faɗi ka ce baban wani kaga ana cewa Abu Hafs to shi ba zai ce Abu Hafs ba girmama wa shine ce babana ko da baban ka ya ji har da wani suna ana cewa baban wani to kai baban wani zaka ce ba maman ka ta shahara ana cewa maman wani kai fa ba maman wani zaka ce ba me zaka ce mama Abu Huraira Allah ya gara masa yadda wata rana yana tafiya sai ga wani mutum yana tafiya da wani dattijo yace wannan kamar baban ka ne ko yace eh babana ne yace don ina baka shawari kar ka kuskura ka rinka kiransa da sunansa ka kira shi baba kar kuma ka kuskura kuna tafiya ka shige gaban sa kullun kana baya ba a tafiya da iyaye kuma a wuce gaba sai idan tsoro ake ji al-Imam al-Bukhari ne ka wannan hadisi cikin al-Adabul Mufrad fadlullahi sabar fadlullahi al-Jilani da yazo sharhin hadisin sai yake cewa sai malamai suka ce in ka wuce gaban mahaifinka ko mahaifiyarka kuna tafiya to sai dai in wani abin tsoro ne a gaba to sai ka wuce kai dan abin tsoron ka tare wa mahaifinka amma in dai ba tsoron komai ake yi ba to girmamawa shine suna gaba kai kuma kana biye da su kana tafiya da su a baya wannan shi yake nuna kana girmama su Allah madaukakin sarki ya ce waqfid lahumma janaha dhulli ita ce matsala ta bakwai Allah ya ce ka sassauta ka saukar da mukafikan kaskanci gare su minar rahmati narhama me ake nufi da sassaukar da mukafikai da Allah madaukakin sarki ya amfani da shi a wannan kalmar domin kinaya ce da take nuna zunzurutun biyayya da girmamawa da tawabu gare ka suka ce an yi amfani da wannan kalmar da saukar da fiffike saboda kwatanta yadda rayuwar tsuntsu take wasu suka ce abin da yasa aka yi wannan misalin kuma saboda shi tsuntsu duk lokacin da tsuntsu ko ka ce tsuntsuwa za ta kula da ƴaƴanta to tana sake bugabukenta ne ta rufe su ta lullube su a ciki dan ta kiyaye su kar wani abu ya taba su to suka ce abinda ake nufi anan kenan da waqfid lahumma janaha dhulli ma'ana kai iya kulawarka da su kamar yadda tsuntsuwa take kulawa da ƴaƴanta ta sauke fuka fiketa da lallabe su duk abin da zaka yi wanda bai baka dama ka kula da iyayenka to Allah madaukake yana umurtar ka dashi wasu suka ce abin da yasa saboda tsunzu in zai tashi yana daga fukafukin sa sama ne in ko zai sauka yana sauke fukafukin sa kasa to kai ana umurtar da sauke fukafuki tunda fukafukin tsunzu idan yana zai kasa yana son sauke saukewa ne to kai ana so kai kasa kai tawabu ka kankan da kanka a gaban iyayenka to kai kamar yadda tsunzu yake in zai sauka dukkan wani ladabi da girmamawa kai da tawabu gaban iyayenka baka girman kai ka ji cewa kai wani ne a gaban iyayenka saboda Allah madaukaki ya baka kudi su talakawa ne baka izza da nuna isa wa iyayenka alhali su ne iyayenka dan Allah madaukaki ya baka shugabanci ko Allah ya baka mulki kada kai haka Allah yace wa khillahu ma jana hadu kanuna gaskanci da tawabu'un ka duk abin da Allah madaukaki ya baka in dai a ga iyayen nan naka ne ka san iyayen nan naka ne su ne sababin saburka a wannan duniya kuma duk abin da ka samu na girma ai sai da ka zo duniyar kafin ka same shi ko in kudi ne sai da ka zo duniyar ka samu in sarauta ne sai da ka zo duniyar ka samu in mulki ne sai da ka zo duniyar ka samu to sababin su ka zo duniyar ai bai kamata kuma a wuce wato abin nan ka tsallake iyayen da sababin su ka zo ba bai kamata kun ne ya wuce kai ba an fahimta ko da haka duk abin da ka samu sababin su ne wani Allah madaukakin sarki ya masa wadata to sai ya haɗu da babansa mai matsala haka yana dan bashi matsala yana bashi ciwon kai yace yi min kaza sai yana damuwa sai yana fada wani yace shi wallahi tsakani da Allah baban sannan ya dame shi ya rasa yadda zai shine sai wani bawan Allah wani babba wanda ya girme shi a shekaru sai yace ina jan hankalin ka mai da hankali in dai abin da kake da halin yi ne mahaifin kai ce kai ka samu kai yace saboda fa yanzu mahaifinka nan da kake gani shi kadai ne a duniya yake da kalmar da in ya gaya maka duk duniyar nan gaba ɗaya sai ka ji ta ishe ka yace kamar yaya yace bare kuwa yau in ya fito a duniya yace ni ba dama ba ubanka bane ka je ka nemi ubanka ni ba kai ba dana bane yace duk duniyar nan sai ta ishe ka a ganka a matsayin cewa yace dama ni ban gamsu da cewa kai dana bane ina da tantama akan da kai dana ne tsawon rayuwarka in bai janye wannan kalmar ba ka rasa jin dadi dan duk lokacin da ka tsoro hankalinka sai ya tashi sai ka zama abin nunawa a cikin mutane sai ka zama abin damuwa ko ina kake yace to kai taka zanga harkar iyaye ta wuce wasa ba ki rijiya ba wurin wasan yaro ba Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki sai yace wa khidlahu ma janaha dhull min ar rahmati shine mas'ala ta kara Allah madaukakin sarki yace min ar rahmati wato sassauta fukafukan da zaka yi girmama su da zaka yi da kulawa da su da zaka yi dinnan dan tausayi ne gare su ba wai zaka yi ne dan kar mutane su ce baka yi ba wasu suna kyautatawa iyaye dan gudun zagin duniya ne a'a ana so kai saboda iyayen sun cancanci ka tausa sa musu sun cancanci ka tausaya musu kai dan tausayin su in kai dan tausayi kai tausayi su kai dan Allah domin Allah madaukakin sarki ne umarce ka daga tausaya musu dan haka Allah madaukakin sarki ce wa fil lahum ajran hadulli min ar-rahmati mas'ala ta goma Allah madaukakin sarki ya ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira wa qur rabbirhamhuma yace ka ce Allah madaukaki ka tausaya musu ka ji kansu ka yi musu rahama wannan lafazi na rabbirhamhuma wasu malamai suka ce iya wannan wurin an shafe hukuncin sa saboda iyaye ba duka ne ake nema musu rahmar Allah madaukakin sarki ba idan ba musulmai bane suka mutu ko ba a musulunci ba a nema musu rahmar Allah dan haka suka ce an shafe wannan domin Allah subhanahu wataala ce ma kana lin nabiyyi walladheena amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim an hana ko mun kusancin ka da su idan har ba masu imani bane ka nema musu rahmar Allah madaukakin sarki ba ya san mutu amma wasu malamai suka ce a wannan aya ba shi wannan lafazin ba shafe shi ba domin rahmat da ake nufi anan ana nufin rahmat duniya ne kace Allah ya musu rahama a duniya suka ce in ko ba musulmai bane ma yana daga cikin rahmar Allah madaukake da ya musu ya arzo ta su shiga addinin musulunci kaga ko ba abin da zaka yi wa mahaifanka ka samu girma da daraja kamar a ce kai ne sababin musuluntar su Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yana daga cikin waɗanda ya zama sababin musuluntar mahaifiyarsa ya damu da mahaifiyarsa ta yi musulunci amma ba ta yi musulunci da wuri ba wata rana abin ya dame shi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ma'aikin Allah roƙa min Allah ka roƙa min wani Allah wani abu da nake nema ya ce me kake nema ya ce ina so mahaifiyata ta karɓa shahada roƙa min Allah yi mata addu'a Allah shirin min da ita mutum ne mai matukar biyayya gare ta tun kafin ta yi musulunci amma ya damu ta yi musulunci ko ba ta yi ba ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya addu'a illa ya ce Allahumma hdi umma abi huraira ya ce Allahumma hdi umma abi huraira Allahumma hdi umma abi huraira Allah ka shi yadda mahaifiyar abu huraira abu huraira ya ce shiga na wajen mahaifiyata yadda na saba shiga gare ta abinda ta fara ta rana da shi shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai alkhairin da ya wuce wannan to kaga idan har a raye suke to kai ta addu'a Allah ya tausaya musu mafi girman tausaya wanda Allah bai musu a duniya shine in ba musulmai bane masa musulunta wasu daga cikin malamai suka ce wannan fadin Allah madaukakin sarki wa qur rabbir hamhu ba ba a shafe hukuncinsa ba amma sharadinsa shine wanda suke raye ana musu addu'ar amma wanda suka mutu ba a musu sai sun mutu akan musulunci idan ba su mutu akan musulunci ba to Allah madaukakin sarki ya hana a nema musu gafarar Allah madaukaki da kuma rahamar Allah madaukaki Allah ka kare mu da kafirci mas'ala ta 11 Allah madaukakin sarki da ya umarni a kyautata musu kasancewa kenan ya hana ai musu hukuki mai hukuk shine wato kishiyar kyautatawa an ce aqul li walidi shi da mutumin da baya kyautatawa iyaye duk abin da rashin kyautatawa ne wa iyaye daga ciki suka ce mukhalafatuhu ma fi aghradihim aljaiza saba wa iyaye cikin bukatunsu da suke halal iya wannan kawai sabawa ne abinda suke so ne shi kuma halal ne kai kuma sai ka hana wannan iya wannan kawai saba musu ne in dai abin halal ne to ba dalili da zaka ba dalili da zaka wannan abin halal ne to baka bai halatta ka zo kai fito na fito da su ba wani lokacin sai ka ga dattijo ya tsufa da matarsa guda daya da yaransa manya manya su ba sun yi gemu Allah madaukakin sarki bai nufe shi da tunanin zai kara aurewa sai a wannan shekarun kuma sai ya ce kai ya kamata ban samu wata yarinya kuma yanzu kan wanda za ta tara min kuruciyata sai ka ga wai ƴaƴa sai fita da kayar baya sai ce sam ba zai yiwu ba sam ubansu ba zai yi aure ba wannan ba hukuki ba ne wallahi hukuki hukuki ne hukuki ne mahaifinka idan zai yi aure in dai har baka ba shi kudin da zai auren ba ina kai ina hana shi aure wasu ma malamai cewa suka yi in ya ce yana son aure kana da shi to wajibi ne ka masa haka wasu daga ciki suka ce in ya ce yana so ya aure kana da shi dole ka ba shi haka wasu daga ciki malamai suka ce wasu kuma suka ce a shi aure baya cikin garu abin nan a shi aure yana cikin fawaki ne baya cikin alkutu wato baya cikin abin da ya zama dole ka ba shi dan haka ba dole bane kai masa aure haka wasu suka ce to amma ba ma maganar ba ai masa auren bai muke ba a'a wai a bar shi yayi ne wai da da shi uban ya aibe shi shine uban zai yi aure kuma dan ya ce ba zai yi ba haka wani ba ne dai bane ai idan akwai matsala ma sai dai lallabi sai dai rarashi harkar gidan soja ne sai dai ba da hakuri sai dai kai ta lallabi kai ta ba da hakuri in akwai dawainiya da yawa ka san kai bai wa auren tunda kai kake rike shi da ba zai aiba maka wasu ƴaƴa ne ka ci gaba da rikewa to sai dai lallabi kai ta lallabinsa mai yiwuwa ka shawo kansa ba na kiyana ga mun wani dattijo ya zauna da matarsa guda daya bai taba yin aure ba shekaran su 30 matan ne sai ta rasu dai sai ta rasu sai zauna ba shi da mata shine ƴaƴansa suka yi masa aure ke ji gaskiya yanzu kan shi ba zai sake yadda zauna da guda daya ba saboda yanzu yadda waccan ta mutu ta bar shi cikin damuwa wannan ma in ta mutu haka za ta bar shi cikin damuwa gaskiya shi ba zai yadda ba duka masa guda biyu dan haka dole suka karo masa da biyu dan jijo da ya kare garden guda biyu sai ya ce yana son ta uku yanzu kaga wannan sai dai rarrashi ko ya rarrashi shi kuma mas'ala ta 12 Allah madaukakin sarki ya ce wa qur rabbirhamhuma sai ce kama rabbayani saghira kamar yadda suka rene ni saghiran ina dan karami malamai suka ce wannan fatina maka ne halin da ka samu kanka da a ciki lokacin da aka haife ka kana dan kankani nama ne kawai yake motsi ana tarerayenka ana lullube ka a mayafi ana hana yara su je kusa da kai ana kula da kai duk dan kukanka a duba nan a duba nan ko wani abu ne ya same ka ko cin naka ne ta cije shi ko menene ya same shi ai tabi ai ta kula da shi yadda aka yi tarbiyar ka aka kula da kai to ana tuna maka wannan abu dan haka Allah madaukake ce ice ka qurrabbirhamuma kama rabbayani saghira ka tuna cewa su suka rene ka kana karami shi yasa wasu malamai suka ce idan iyayen mutum suka manyanta ta yadda suka koma arzalil umur irin rayuwar jariri fuzari a kwance bayan gida a kwance suka ce idan har da ya kyamaci fuzarin iyayensa ko ya kyamaci bayan gidan mahaifansa lokacin da suka yi wannan halin suka ce bai zama mai kyau ta iyaye ba kyama ya ji ai kai ba su ji kyaman naka ba lokacin da kake yaro kana ina kai wa mamanka fuzari a jikinta ba ta damu ba kai mata kashi a jiki ba ta damu ba kai gudawa kai mai guda-guda kai mai kauri duk ta wanke ba ta damu ba tana cin abinci zaka buga mata kashi haka za ta dauke ka da zai ta wanke ta zo ta ci gaba da cin abinci ba ta ji kamar ka ba kai mata da dare kai mata da rana kai mata da safe ko ina jikinta bayan gida ne ta goya ka ka bata mata bayan ta kai mata tumbudi kai mata kaza duk ba ta ji kyama ba ita yanzu da Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta girma ya kama ta ta koma ita ma ta koma wannan fitsarin a cikin da take kai shine kake kyamarta suka ce duk wanda ya kyamaci iyayensa lokacin da Allah ya jarrabe su da irin wannan to bai zama mai kyautatawa iyayen da Allah madaukake umarni ba jama'a zan fahimci al'amarin yana da girma al'amarin yana da girman gaske da yawa daga cikin mutane irin wannan yana samun su wallahi sai kaga idan har aka samu irin wannan to fa yara maza kam sai dai a hankali galibi masu irin wannan gobarin yawanci mata ne sai kaga wata da mijinta dole ta buro mijin da ƴaƴanta dawo ta zauna ta kula da babanta gashi suna tare da maza a gidan ga kofar su ga kofar sa amma su ba za su yi wannan dawaniyar ba su wanke masa bayan gida su wanke masa fuzari a ba za su iya ba wannan sai mata to kaga wannan wato rashin kyautatawa ne cikakkiya da Allah madaukakin sarki ya umarni Allah ka ba mu ikon kyautatawa waɗanda suke rayi waɗanda suka riga mu Allah madaukaki ka tausaya musu ka ji kansu kai musu gafara mas'ala ta 13 Allah madaukakin sarki ya ce imma bulughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma idan girma ya kama su suna wajenka malamai suka ce wannan yana wajenka da suna wajenka da aka ce ba fa ka'ida ba ce kada wani ya ce to an ce sai suna wajenka ne bitin da ba a wajena suke ba a gidan kani na suke ko a gidan kwana ko a gidan kaza ni ban da ni a'a an faɗi su ba galiba ce galibi iyaye idan sun manyanta kuma suna tare da me suna tare da iyayensu saboda haka da aka ce au ahaduhuma au kilahuma shi ba wannan ba sharadi bane wai sai duka suna tare a'a shi za ce ahaduhuma au kilahuma ɗaya ne yake raye ko biyu ne suke raye duka ka sani cewa wannan haƙƙin wajibi ne ka sauke shi mas'ala ta 14 mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ita uwa ita ce da haƙƙi na kyautatawa kashi uku a cikin hudu idan an kasa haƙƙin kyautata wannan kashi hudu to uwa ne take da kashi uku uba kuma yake da kashi ɗaya saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da aka tambaye shi ayyu nasi ahqqu bi suhbati aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama wai waye cikin mutane yafi cancanta da kyautata zaman takewa ta da shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ummak mahaifiyarka qultu thumma man mai tambaya yace sai nace wa kuma yace fam ummak sai da manzon Allah mai ta sako sannan yace thumma abaka ana gurbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mahaifinka jumhurun malamai sun tafi akan cewa iyaye uwa ita take da haƙƙi uku shi yake da haƙƙi daya wannan wasu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa haƙƙin iri dai ne da haƙƙin uwa da haƙƙin uba daidai wadai da suke suka ce abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita uwa wai saboda ita da yake ba tsoranta ake yi ba an fi yin watsi da umarninta ta ce ayi aki ta ce a bari aki bari shi baba boss ne wanda lokacin ko saboda kwarjinin sa ma zai sa aki ayi zaka ga cewa uwa ce in ta ana ka kake hannuwa sai ta ce bari mu fada baban sa to in aka ga baban kuma yin masa tsawa shikenan sai kaga sai ya bari to wasu suna ganin cewa saboda yawan irin wannan abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita uwa har sau uku kafin ya maimaita uba sau daya amma dai mafi yawan malamai ba akan wannan suka tabo ba suna ganin cewa haƙƙin uwa ya bi saboda dawainiyar da uwa take wada uba ba yayi in mun kula da fadan Allah madaukakin sarki wa sayyidul insani bi walidai
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30
شَهْرًا
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
أتجمع أن أي قدابي الله مدوك كن سلكية وصيد الإنسان بوالديك إحسانا كو بوالديك حسنا من يوسيا ونهدم هدم دقيا ينسى يكوت تاموس كوت تاوى حملته أمه كرها ووضعته كرها حملت أمه كرها ووضعته كرها أو تكرا ما هي بيسا تانو كيش تانو كيش كنسا كرها دو هلا أو تكرا أكما كرها تينس أنا نو كيد شبا أنت تيا دوما لا تيا جيوا تدو تدو كاد كبايا ووضعته كرها أكما تأي بيش تكم وحلا تأي بيش تينس وحمله وفصاله 30 شهرا daukar cikin sa har zuwa yaye shi wata 30 zata yi kana fama mafi kankanta shine ce wata 30 a dai ayar Allah madaukakin sarki yace wa sayyidul insana biwalidayhi mun yi wasiya wa dan adam da iyayensa hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mahaifiyarsa ta dauke shi wahnan ala wahni rauni akan rauni wa fisaluhu fi amayi yayansa shekara biyu an shukuri li waliwalidayka ila al-masir ka gode mini ta Allah madaukakin sarki kuma ka gode wa iyayenka kuma kuma tana kuma zuwa gare ni anan za ku ga cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi iyaye ne a farko amma sai ya aje baba sai ya fara maganar wahalhalun da uwa take sha ai duk mutum ya san cewa wahalar da uwa take sha uba baya shan wani na da ina faɗa nace ina ganin da a ce maza ne suke aihuwa ina ganin yaya da sun yi kaɗan dan duk wanda ya haifa daya da wahala ya sake yadda amma kaga mata irin zuciyar da Allah madaukake mu mai rauni lokacin da ta dauki cikin tana jin cewa ita ma ba za ta sake ba da kawai ko a mutu ko a rede ba shi yasa fa mace in ta aihu ake zuwa barka ma'anan barkan nan shine barka da bata mutu ba ana barka ne ta aihu bata mutu ba saboda lokacin da ta cikin wannan halin ko a mutu ko a rede kullum da ka ji ana addu'a Allah ya raba lafiya Allah ya raba lafiya mata duk inda suka san akwai wanda take dauke da juna duk inda akai waya yaya wance to Allah ne ya raba lafiya to Allah ne ya raba Allah ne ya sauke ki lafiya duk wanda aka ce yar kota tana da ciki kullum hankalinta yana kan magana ta dai saboda halin da suke samun kansu a ciki na wahala wahnan ala wahni rauni akan rauni to kaga tana ma zaka gane cewa ai dawainiyar da uwa take yi ba dai bane da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita uwa sau uku sannan ya ambaci uba kuma sau daya. Mas'ala ta 14 malamai suna tattaunawa akan duk da cewa mafi yawan malamai din sun tafi akan cewa bangaren kyautatawa uwa ake gabatarwa akan uba, suka ce amma akwai bambanci tsakanin kyautatawa da kuma ta'a biyayya. Suka ce wajen umarni ana gabatar da umarnin uba akan na uwa, saboda uba shine waliyul amri, shine jagora akan gudanar da rayuwa, shine waɗanda Allah madaukake ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, mazaje sune masu karfin fada aje akan mata. Daga suka ce idan bangaren umarni ne, to ana gabatar da umarnin uba akan umarnin uwa, saboda uba shine waliyul amri, kuma shi yafi hangen nesa, yafi zurfin tunani akan mata. Domin dalilan shari'a mu sun nuna mana cewa lalle hangen nesan maza ba irin na mata bane. Maza sun fi jarumta da tsayawa akan manufofi akan mace. Mace Allah madaukakin sarki yayi ta da rauni, yayi ta da rauni. Yanzu in namiji ne aka ce an daura masa mata kuma baya so, to ai matar sori kawai, Allah ya ji kanta za ta gaula kanci ka, kuma karshe ba zai zauna da ita ba, duk yadda kai da shi sai ya kore ta. Amma mace sai a aura mata miji kuma ba ta so, kuma ta yadda ta zauna da shi har ta kare rayuwarta. Akwai matar da aka ba da labari an mata aure da mijinta da ba ta so, iyayen da suka aura mata shi wannan baiwar Allah haka ta zauna da wannan dattijo har suka gama aihuwa, tana zaune da shi kuma ba san sa take ba. Wannan mata ranar da wannan mijin ya mutu take ba da labari, tace wallahi tunda aka daura mata wannan, aka aura mata aure da wannan mijin, ba ta taba jin farin ciki ba sai da ya mutu, saboda ta bar bata so. Amma saboda ta yadda ta zauna abinda iyayenta ne suka ce za ta yi, wannan namiji ne ya maka wannan, ba sai maka ba, ba namijin da ya maka wannan. To Allah madaukakin sarki yayi sukatan daban-daban. Yau idan ba mace in ba ta son ka ma, yau da kullun sai ta koma tana son ka. In ka iya dabaru, ka iya lallami, ka hada da addu'a, ba ta son ka sai ta koma tana son ka. Amma fa ba wai sake baki za ka yi wata nan ka tuna mata ba. Dan an ce wani ai auri matar ba ta son sa, wata nan sun aibiya suna zaune sai yake ba ta labari, yace a ikon Allah wancan kin ga da kudin da za a mana auren nan, haka kika ce wai ba ta so na, kashi yanzu mun zauna har mu aibiya kawai sai ta daga ya tace akan wannan. Yanzu dan mu aibi wannan din ka dauka ina son ka ne kawai ta jifa da ita, kar ka dauka ina son ka dan mun aibi da ita sai jifa da ita. To haka suke iya jurewa, saboda yadda Allah madaukake tsarin wato zuciyarsu ba irin tsarin rayuwar maza ba ne. Yanzu ko irin zama da kishiya din nan da ake cewa mata suna da kishi, suna da kishi, ni ina ganin mata kishin su kadan ne gaskiya. Asalin masu kishi su ne maza, kwarai kuwa a samu wani masallaci man da liman ladan hada su mata ɗaya ga gari in za a waye lafiya, za ka gani za a waye ko a samu sarki da wani babba da za a hada su mata ɗaya, kai kana ganin za a waye lafiya? Ai ba za a waye lafiya ba. Wai an ce wani liman ya sake mata sai ladan ya aura, wai ya sake matarsa ne sai ladan ya aura, ya zo aka zo an yi ikama shine ya juyo ya ce dan uban mutum ya daidaita sahu, Allah ya sauka. To kaga kishin nan ai saboda ma su za su iya tahammuli, za su iya, shi yasa Allah madaukakin sarki har ya bada dama mutum ya yi mata ɗaya biyu uku ya ci biyu uku hudu hudu. Amma namiji da yake ba zai yiwu ba a hada shi mata, shi yasa kaga Allah madaukakin biyar da ba. Mas'ala ta 16 biyayyar da aka ce da kyautatawar da aka yi wa iyaye, musulunci bai kebance shi da cewa iyayen nan sai musulmai ba, ko kafirai ne wajibi ne ka kyautata musu. Allah madaukakin sarki bai hana sada zumunta ga iyaye da ƴan uwa waɗanda suke ba musulmai ba, matuƙar ba su fito da yaƙi da kai ba. Asma'u bint Abi Bakr radiyallahu anha, yar gidan sayyidina Abu Bakar, matar Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu, tana da mahaifiyarta da ba ta musulunta ba, To lokacin da aka yi sulhun Hudaybiyya wannan mahaifiyar ta ta sai ta taho daga Makka tun da an ba da rama yanda ana sulhu ta taho daga Makka ta zo Madina sai ta aiko wa Asma'u cewa za ta ziyarce ta sai Asma'u ta aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga mahaifiyata amma ba musulma bace amma tana so ta ziyarce ni shin zan sadar mata da zumunta duk da ba musulma bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kware ku zaki sadar mata da zumunta har Allah madaukakin sarki ya saukar da لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله ملوك كي سر كيتي باعنا وسادة زمنتا قا ودن نبا مسلمي با متوكد با يجب كيما مسألة تقوم شابوكين duk da irin waɗannan abubuwa da aka faɗa na kyautatawa iyaye da wajibcin sa da girmamawa da karramawa da aka ce ayi to amma musulunci bai yadda kai musu biyayya akan sabon Allah ba da kuke sarki ba bai ayyadda ba wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun faqad tudhibuka idan har suka umarce ka suka yi jayayya da kai akan suka yi kokarin su saka kai wa Allah madaukakin shirka to fala tudhibuka Allah madaukakin sarki ce kar ka bi su haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ce inna ta'atu fil ma'ruf ana biyayya ne akan abin da yake mai kyau amma abin da yake saban Allah ne ba a biyayya da shi mas'ala ta 18 malamai suka ce saboda girman iyaye a musulunci ko da jihadi duk da irin fallar da take cikin jihadi amma idan ba farlanta maka akai ba aka sanya ka aka ce wani dole ka je to idan zaka tafi jihadi in ba su yadda ba ba zaka je ba wannan ya nuna cikin girman iyaye to ina ganin mas'alolin nasu a ce mun karasa su amma saboda lokaci ya riga ya kure dole za mu hakura muna da sauran yan mas'aloli da ba su wuce daga ta 19 zuwa ta 22 ina ganin ba su wuce guda 4 zuwa 5 ba Allah madaukaki ya kai mu karatu na gobe sai mu karasa su abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukaki ya fi mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا ربونا صغارا اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين ورب ارحمهم كما ربونا صغيرا رب ارحمهم كما ربونا صغارا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين